يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fitin rahma. Shirin da yakan ba ku dama don aiko da tambayoyi ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko da sabon tambayoyi ne ta hanyar aiko da rubutaccen sabon text akan 0800 555 4443 da kuma 0818 985 6 80. Sai kuma sakon WhatsApp akan 0706 604 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kuma lokaci muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jelimu, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin naku. Ni kuma sunana na Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan kala muna maka bakar zuwa. To kai za mu je ga malam domin sauraron shimfidar da aka tanadar mana a wannan rana. Akan kala, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu sauraronmu da kallonmu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jiya mun yi magana, mun ɗauko magana akan kissar haihuwar Maryam alaiha salam, mahaifiyar Annabi Isa, da kuma abinda mahaifiyar ta yi na yin bakance ga Allah subhanahu wa ta'ala da cewa abinda ya bata za ta bar shi ya zama mai hidima ga ɗakin Allah ko wurin ibada. Daga cikin abubuwan da za mu fa'idanta daga wannan kissa akwai addu'a da sunayen Allah. Wato mutum zai yi addu'a, ya yi tawassuli da sunayen Allah. Za mu ga cewa ta wannan baiwar Allah za ta yi addu'a, ta yi tawassuli da sunayen Allah, cewa da take yi وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم فلكو تفعل كران الله دسونا الربوبية ربي فنكما تقال إنك أنت السميع العليم كيبي جيني ميغانيني تكنا جن حال باين تكنا جن أبين باين كسكي فلا كنا جن الدعاء دسكي سنكما kai masani ne da halin da suke ciki da bukatarsu, kai ne mai yi musu abinda duk suka bukata. Saboda wannan tawassuli ne da sunayen Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roke shi da su. Don haka mutum zai addu'a rika tawassuli da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, abu ne wanda yake yana taimakawa wajen karbar addu'a. Sannan abu na biyu, za mu ga a cikin wannan akwai addu'a ga wanda aka haifa, yaron da aka haifa ai masa addu'a. Wato za mu ga cewa bayan ta haifa abinda ta haifa, ke rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha, sai cewa inni wasammaytuha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan ar-rajim, cewa inni u'izuha bika, ina neman mata tsari da kai, wa zurriyataha, ina nema wa zurriyata tsari, mina shaitanir rajim, daga shaitan wanda yake la'antacce. Saboda wannan yana da nuna cewa idan ka yi maka haifuwa, to kai ruwa wannan abin da aka haifa maka addu'a, kuma duk wanda zaka sanar da shi ko ya sani, to yana da kyau ya masa addu'a Ubangiji subhanahu wataala ya raya shi. Babu wata siga daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo ta addu'ar abin da aka haifa. Saboda dukkan wasu kalamai masu kyau, masu ma'ana, da suke dauke da roƙa masa alkhairin duniya da lahira yana da kyau so haka ku ce Allah ya raya Allah ya tsayyaba Allah ya sanya shi ya zama mutumin kirki ya sanya shi ya zama mai biyayya ga iyayensa ya sanya shi ya zama mai amfani ga al'ummarsa da irin waɗannan maganganu ko irin waɗannan addu'o'i duk mutum zai iya yi saboda babu wata addu'a zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sai ita ce ake so a yi to wannan shine abu wanda yake mafi muhimmanci ga yaro lokacin da aka haife shi ai masa addu'a kuma musamman iyayensa sai masa wannan addu'a sannan kuma a ciki zamu ga halaccin sanyawa yaro suna ranar da aka haife shi فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم جنينا سامت سونا مريم أقول أنونا تشيوا يا هلت ران دكايه وران بشتايه أساوا يا رسونا أرانر أرانا مت سونا أرانر النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ثبت سنسوى البخاري يا فتوكي تشو سحبان سعر سافي تشو جيد الدري أن هيفا من يارو na sa masa sunan mahaifina Ibrahim sammaituhu bismi abi Ibrahim wulida liya lay wa ibnan wa sammaituhu bismi abi Ibrahim yana nufin Annabi Ibrahim alayhi salam kaga yake cewa dare an mun haihuwa kashi gari da safe kenan yake cewa na sa masa sunan Ibrahim sanan da abinan Abu Talha yazo ya ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa matarsa ta haihu mahaifiyar Anas Ummu Sulay ta haifa masa ɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa masa suna a ranar ya ce sammihi Abdullah sa masa suna Abdullahi shi ne Abdullahi ibn Abi Talha to a ranar aka zo aka gaya masa a ranar ya kira shi da sunansa saboda haka ba laifi ba ne an haifa wa mutum yaro a tambaye shi sunansa ya faɗa ce sunansa kaza in ma mutum ya rike sunan ma tun kafin a haihuwa da yawa wasu ma za ka ga suna abu kaza baya da kuma kaza baya da kowa ko auren ma bai da shi amma yana ce masa abu Ahmad ko abu Ibrahim ko abu Anas ko abu kaza lalin baya da kuma kowa wannan ba laifi ba ne saboda haka yana da kyau amma abinda za a yanka masa wato hakika wanda ba za a yanka shi ba sai yini na bakwai sai bayan yini na bakwai ya zagayo da haihuwa sannan ya halatta a yanka hakika ita hakika ba ita ce sunan ba abin yankan ba shi da sunan ba shi sunan za ka iya ambatarsa wasu sun yanzu cewa su yi sunan ba a faɗa sai an yanka wasu yanzu sun zaci ce ma suna ake faɗa a yanka wanda ba haka ba ne shi suna daban shi kuma yanka hakika ɗin ita ma daban saboda haka ta ce wa inni sammaituha maryam kuma wannan yana nuna har ila yau halaccin mace tana iya sawa ɗanta suna ba wai lalle sai uban ba musamman ma idan da izinin uban kaga anan ba shi uban ne ya sa mata suna shi ita ce ta sa sunan ta sa saboda haka mace tana iya sawa ɗanta suna musamman ma idan ta san cewa mijin ba zai yi rigima ba ko ce bai yadda ba ta san cewa ya bata wannan damar saboda haka ta haihu tana cewa to na sa masa suna kaza kuma yayi sannan kuma za mu ga wato wani yana nuna cewa irin tasirin da addu'ar iyaye take yi ga 'ya'yansu ga tun daga farko ta haife shi ta yi masa addu'a kuma ta haifi wannan abin haihuwa ita ce Maryam ta yi mata addu'a kuma wannan abin da ta haifa wannan addu'a da ta yi mata ta yi tasiri har ta zama Allah subhanahu wata'ala ke cewa fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa'ambatuha nabatan hasana Allah ya mata kyakkyawar karɓa kuma ya tashe ta ta sauwa wacce take mai kyau ta samu kyakkyawar kulawa kyakkyawar tarbiyya saboda haka yana da kyau iyaye su yawaita yi wa ƴaƴansu addu'a ta ƙwarai domin wannan zai taimaka wajen ainihin yaro ya samu kyakkyawar tarbiyya bayan tasowarsa Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare shi daga sharrin shaidanu na mutane da aljanu sannan bayan haka za mu ga halaccin yi wa wanda ma ba a haife su ba addu'a domin a nan ta yi addu'a ga 'yarta sannan ta yi addu'a ga zurriyar 'yarta yadda ɗin nan yanzu jaririya ce ba tukunna ba ta ma girma ba ba ta yi aure ba ba ta ma haihu ba amma ta yi addu’a gare ta, ta yi addu’a da zuriyarta, ma’ana ‘ya’yan da za ta haifa, ta yi wa izuha bika wa zuriyarta ha mina shaifanar rashin. Kuma Allah ya karɓi wannan addu’ar, ya kasance dukkan wani wanda aka haifa, duk wani ɗan adam da za a haifa sai shi ɗan ya zubure shi, kamar yadda ya zo a hadisi, sai Isa alayhi salam shi ne kaɗai shi Allah subhanahu wa ta’ala ya kare shi, bai iya shaiɗan bai iya tsikarinsa ba. Kaga wannan ya nuna cewa addu’ar nan ta yi, Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya karɓi addu’ar, kuma ya tsare ‘yarta Maryam, ya kuma tsare ɗan da ta haifa daga baya shi ne Annabi Isa alayhi salam. Sannan kuma wannan har ila yau yana nuna cewa addu’ar iyaye tana taimakawa wajen gyaruwar yaro, wato ya zama yaro na ƙwarai, ya zama yaro yana da tarbiyya, ya taso mutumin ƙwarai. Saboda haka yaro tun yana ciki, tun kafin a haihu, iyayen su rika kyakkyawar addu’a, Allah subhanahu wa ta’ala ka ba mu zuriya ta ƙwarai, ka ba mu ‘ya’ya na ƙwarai, ka ba mu, wannan yana taimakawa wajen yaro ya taso ga abinda za a haifa, ya taso kyakkyawar tarbiyya ko kuma zuriya ta zama mai albarka. Shi yasa nan gaba za mu ga Annabi Zakariya da ya tashi addu’a, qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba, ya ce ya Allah ka bani zurriya wacce take tayyiba, muminai masu bautar Allah subhanahu wataala wanda Allah ya kira su ibadur rahman. Cikin addu’o’in suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saboda haka suna addu’ar Allah subhanahu wataala ya ba su ‘ya’yan da za su faranta musu rai cikin daga matansu da kuma zurriyarsu. Saboda haka yana da kyau iyaye su zama suna kyakkyawar addu’a ga ‘ya’yansu. Galibi yanzu wasu iyayen wannan ba ta dame su ba, kawai saboda duniyanci sai kaga cewa wasu abubuwa daban za a zo a yi, kaɗe-kaɗe da yayaye da fati, amma ba maganar a yi wa yaro addu’a a nema masa abin nan mai kyau ba. Sannan har ila yau a cikin ƙissar za mu ga at-tadarru, wato ƙasƙantar da kai, mutum ya ƙasƙantar da kansa gaban Allah subhanahu wataala, musamman lokacin da yake cikin addu’a, ruba yadda take ƙasƙantar da kanta gaban Ubangiji subhanahu wataala, tana kiransa da Rabb, tana kuma bayan ta yi bakancan sai kuma take cewa fatakabbal minni, Allah ka karɓa, Allah ka karɓa, wato bata ga salahan, wato nagartar abin da ta yi ba, wannan abin ya ruɗe ta, tana roƙon Ubangiji ya karɓa. Saboda haka idan mutum ya yi aikin ɗa’a, ya yi aikin biyar Allah subhanahu wataala, ya roƙi Allah ya karɓi aikin, domin wannan shi ne babban nasarar Ubangiji ya karɓi wannan aikin, ba wai yin aikin ba. Na’am, kana iya yin aikin, amma Ubangiji subhanahu wataala ya ki karɓa, saboda wasu dalilai da kai baka san da su ba. Allah subhanahu wataala yana cewa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah yana karɓa ne daga masu taƙawa. Saboda haka ashe kai aiki kuma ka roƙi Allah ya karɓi aikin, kada ka riƙa jiji da kai ko ka riƙa kafafa kana cewa ai kai kaza, kai kaza, kai kaza, ko ai kai ka gama, saboda haka ba abin ka bashi. Saboda haka abu ne mai kyau mutum ya yi wannan, ya riƙa yin wannan ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wataala. Shi yasa ita matar Imran bayan ta yi wannan bakance sai kuma ta ce fataqabbal minni, Allah ka karɓa mu. Sannan kuma a cikin wannan za mu ga bambanci, Allah ya nuna ƙarara cewa akwai bambanci tsakanin namiji da mace, akwai bambanci tsakanin namiji da mace, Allah ya bambanta tsakaninsu. Don haka maganar cewa da namiji da mace ta kowace fuska ɗaya suke, wanda ya saba wa, da farko ya saba wa shari'ar Allah, duk shari'un Allah da saukar littafai, ya saba wa hankali, ya saba wa hankali, ya saba kuma reality, abinda ake gani a ido, abinda ake gani a zahiri. Ubangiji subhanahu wataala ya bambance tsakanin namiji da mace, ya bambance su wajen ginin halittar su, ginin halittar na mace daban, ginin halittar namiji daban. In akwai abubuwan da suka yi tarayya a ciki, to akwai kuma abubuwan da ya raba su. Akwai abin da namiji yake da shi mace ba ta da shi, akwai abin da mace take da shi namiji ba ya da shi, akwai abin da mace take da shi nata ya fi na namiji ƙarfi, akwai abin da na namiji ya fi na mace ƙarfi. Ubangiji ya bambanta tsakanin waɗannan halittu guda biyu da ya yi. Don haka wani ya zo ce dukkansu ɗaya suke babu bambanci, to wannan kamar yana wato fadar wani abu ne wanda dukkan masu hankali a duniya sun san cewa shi karan kansa ya san cewa ba gaskiya yake fada ba ƙarya yake shi yasa anan karara cewa laysa dhakaru kal unsa walaysa dhakaru kal unsa wannan korewa ce cikakkiya mace ba za ta zama kamar namiji ba namiji ba zai zama kamar mace ba wato akwai bambanci tsakanin su wannan Allah subhanahu wataala ya yi shi da ƙarfi wannan kuma ya yi shi da rauni wannan ya yi shi da wato yin abu gaba gadi wato ƙarfin hali jira'a wannan kuma ya yi ta da tausin zuciya da tausayi da sauransu kowanne ubangiji subhanahu wataala ya bambance halittar sa saboda kowanne akwai aikin da Allah subhanahu wataala zai bashi wanda ya saba wa na ɗaɗɗayan uwa ita ce za ta yi cikin yaro tana buƙatar haƙuri sannan kuma za ta haifi yaron ta rene ta shayar da shi ta rene shi yana ɗan ƙarami yana jariri yana rarrafe tana buƙatar tausayi ƙari a kan abin da namiji yake da shi saboda haka sai Allah sai ya ba ta wannan wanda zai taimaka mata ta yi aikinta wato yadda ya kamata haka uwa duk abin da yaro zai yi kai namiji dandanan sai ka kosa dandanan sai ka cika ya dame ka amma uwa ba haka bane zaka ta ƙara jawo shi jiki sannan yake ihu kai zaka tashi ka fita ita kuma zata nemi inda yake kaga ba dai kuke ba lace wallahu akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sab'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun don haka ubangiji ya kawo wato sumun bukum baka fahimta komai a hannun mahaifiyarka zaka fara koyon wasu abubuwa don haka a irin wannan yanayi tana buƙatar ƙarin wasu sifofi wanda shi namiji baya buƙatar su namiji in aka sa masa tausayi da yawa a cikin zuciyarsa wato tausayinsa level ɗin tausayinsa ya kai irin na mace to ba zai zama mai amfani ba namiji ana sai ya zama yana da jara'a yana da iqdam wato duk abin da za a zo a yi yana da jarumta in ya fita gurin yaƙi ba zai daga takobinsa ba ya ga hawaye wani yana hawaye ya kyale shi saboda makiyi ne in ya bashi shi kuma zai gama da shi ba za a bashi alƙalanci ba wani ya zo ya rerece a gabansa yana zubar da hawaye ya ce tashi kyale shi kai wannan ina jin tausayinsa mace tana iya samun irin wannan saboda haka ubangiji ya bambanta su karfin jiki na ɗaukan abu da ajiye shi bisa ɗabi'a bisa galibi namiji yana da abin da mace ba ta da shi idan an samu ɗaiɗaiku wata macen ta yi ƙarfin da namiji yake da shi wannan wani abu ne wanda ba shi ne galibi ba shi ne ya fi zama ƙa'ida ba saboda haka a ƙa'ida namiji yakan zama ƙarfinsa ba ɗaya da na mace ba kuma hatta waɗanda suke ta kururuwa akan gender equality din za ka ga cewa sun yadda akwai guraren da ba za su yi magana equality din ba in ka tashi ba a cewa tim ɗin maza da na mata su kara sai dai namiji da namiji su kara mace da mace su kara to za ka ga inda gender equality sai a ce to kawai ko a gauraya su yi tare ko da tim maza da mata na maza da mata sai da namiji ya ɗauko ball mace ta tare shi ko mace ta ɗauko ball namiji ya tare ta an san cewa wannan ba zai yiwu ba kaga shi akwai bambanci in ba haka ba sai a ce a yi daidai in haka zo harkar yaƙi bayan da za a ce za a fita yaƙi ko a ce a tura maza half mata half rabi da rabi dole mazan za a tura in ma kaga akwai mata a ciki tsilli-tsilli ne haka su ma saboda taimako irin first aid nan da ake buƙata taimakon gaggawa in ji wani rauni su sa masa magani su kula da shi su dafa abinci su yi girki su yi wani duk ba wuce wannan amma ba za a kai su a front line ba yana yana yake a kai su ne a farko-farkon abin nan ana buɗe wuta wannan ba haka ake yi ba saboda ɗabi'ar ta ba wacce za ta juri wannan ba ne har zuwa yanzu har zuwa gobe ƙasashen turai da su ake ta kokarin a kwaikwaya ko kuma su suke zuwa da wannan kururuwar har yanzu yawancin ma'aikatu da ake da su ba a daidaita namiji da mace wajen albashin mata ƙasa yake da albashin maza saboda ana ganin aikin da suke yi mata ba sa iya yinsa su kuma abinda suke kallo kenan su biya mutum albashinsa wannan in aka zo product ɗin da zai a ranar ya linninka wanda mace za ta yi saboda haka shi ma albashinsa zai linninka nata har gobe babu daidaito a tsakanin mace da namiji a cikin ayyuka da ake yi yawancin kamfaninnika musamman ma waɗanda ake amfani da ƙarfi wajen gabatarwa ba ga wannan duk yana nuna walaysa dhakaru kal unsa ubangiji subhanahu wataala ya faɗi wannan to kaga a zo a daidaita a ce a samu gender equality gender equality kenan sai namiji ya rika haihuwa shi ma kamar yadda mace take haihuwa don su samu daidaito kada ya zama an batta da haihuwar ita kadai babu wanda ko namiji ya shayar kamar yadda take shayarwa ko ya rika reno kamar yadda take reno babu wanda ya isa ya kawo wannan domin abin da ba zai yi ba ya saba wa halitta ya saba wa fitra to haka nan ayyukan da ubangiji ya raba a ce mace ta yi namiji na namiji ya mace a ga abin da ba shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya dora alhakin ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kula a hannun namiji Allah subhanahu wataala ya ce walil rijali alaihinna daraja mata maza suna da daraja suna da wani matsayi sama da na mata haka Allah ya faɗa da kansa alaihinna daraja to kaga an aka ce daraja ma'ana suna sama da su da wata daraja saboda sai ya ba su qawama ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa sai dora musu alhakin su ciyar su shayar da su su tafatar da su su kula da su ubangiji ya tilasta uba yayi wa ƴaƴarsa miji yayi wa matarsa uwa yayi wa kanwarsa ko kannansa mata ko baffa yayi wa ƴaƴan uwansa abin ƴaƴan din uwansa wato dai duk wanda mace take karkashin sa to shi dole shi zai mata dukkan kula dukkan wani abu na kula da rayuwarta haka wannan ta sa in aka zo raban gado Allah ce lizakari mislu hadhil unthayayn a ba namiji kashi biyu a bata daya saboda ita kashi daya din nan za ta iya aje shi ya shekara ba ta bashi ba kuma rayuwarta tana ci gaba da yadda take amma shi ba zai yiwu ba sai wannan kashi ɗayan da an bashi watakila ma ba zai tashi daga inda yake ba sai ya riga kasafin su wannan zai yi saya wa matarsa kaza zai biya kuɗin makaranta zai yi kaza in baya da ma aure watakila yana tunanin kuɗin da zai kashe na sadaki da sauransu amma ita mace in ya ce ubanta ne zai ci da ita in mata ce mijinta ne zai ci da ita in uwa ce ɗayanta ne za su ci da ita saboda abin da za ta karɓa sai ta ga dama ta kashe saboda ko da ita wannan da uwa da kanwa ne kaunin aka bashi kashi biyu ita kuma kanwar aka ba ta kashi ɗaya to shi wannan wan tunda ubansu ya mutu ya batta shi wannan wan a cikin kashi biyun nan da aka bashi zai rika ciyar da ita in ba ta da lafiya a ciki zai dauka ita ba zai ce ka kuɗin nan kin kai ki asibiti ba a kuɗin sa din nan kashi biyun nan a ciki zai kai ta asibiti in lokacin tana buƙatar tufafi a ciki zai yi mata ita fa kashin ta yana nan kasan ta yana nan in aka tashi aure shine zai ta kashe kuɗin sa kuma wancan na waje da zai auro ta shi ma ya kawo mata kuɗi da sunan sadaki shi kuma nan namijin in zai aure wata can zai kai wa kuɗin sa saboda haka shi kuɗin nan nasa kashi ɗayan nan sai a samu ninkin ba ninkin su sun kare ina ta kashi ɗaya yana nan saboda haka ina zalunci yake anan har da za a zo ana magana cewa an fifita namiji akan mace in ma da watakila za a matsa sai a ce gawai a babbashi tunda duk shi zai yi komai kawai a tattara a danka a bashi amma dan Allah subhanahu wataala ya nuna kar digir matsayin mace da darajar ta sai ce a bata kaso ɗaya ba kamar yadda jahiliya suke yi namijin ya cinye ko babban ɗa ya cinye hana sauran ba saboda haka anan Allah subhanahu wataala kadara ya soke wannan maganar gender equality cewa laysa zakaru kal unsa akwai abubuwan da kamar yadda muka yi magana a jiya cewa akwai abubuwan da maza da mata duk su yi tarayya shine ubangiji subhanahu wataala yana kallon kowanne aikin sa shi zai ɗaukaka shi a gurin sa ba jinsin sa ba saboda haka kowa yayi imani ya aiki na kwarai to wannan gurgurdan imanin sa da aikin sa na kwarai zai samu daraja a gurin Allah hukuncen da aka saukarwa na maza na sallah azumi zakka su aka saukarwa mata duk kuma kowannen su yayi zai shiga aljanna ubangiji bai bambance namiji da mace a nan ba amma a wasu abubuwa da suka shafi rayuwar yau da gobe Allah subhanahu wataala ya yi wa kowa irin ɗabi'ar halittarsa ya kuma danka masa abin da ya kamata yi sannan kuma a cikin waɗannan ayoyi za mu gane cewa shaidan yakan iya cutarwa ga waɗanda suke bayin Allah na ƙwarai hatta annaba shaidan yakan iya cutar da su abin da ba zai iya yi musu ba shine ba zai iya wato cin nasara a kansu su zama masu saɓan Allah ba zai iya wannan ba shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani wanda aka haifa shaidan yana zungurar sa banda annabi Isa alaihi salam kaga kenan dukkan annabawa shaidan yayi wannan zungurin da yake yi wannan nau'i ne na iza na cutarwa daban sannan kuma halakarwa daban shaidan ba zai iya halakar da annabawa ba zai iya cin nasara akan su ba amma kuma zai iya yin abin da zai cutar da su da haka wannan tsikarin cutarwa ce ba halakar da su bane shi yasa ta nema musu tsari daga Allah subhanahu wataala kada ya yi musu wannan sannan kuma a cikin wannan kisa zamu ga cewa Allah subhanahu wataala yana iya bama wani wanda aka fi abinda bai bama wanda ya fi shi ba zamu ga annabi Zakariya alaihi salam annabin Allah ne Maryam ba annabiya bace bisa kauli sahihiya Maryam siddiqa ce wa ummu siddiqa kana yakulani ta'am Allah ce uwarsa siddiqa bace nabiya ba saboda ita siddiqa ce ba annabiya bace amma kuma gashi nan Allah ya bata abinda bai ba Zakariya ba shine kullama dakhala alaiha Zakariya almihrab wajada inda rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab wannan yana cewa dan an ba ma wani wani abin da ba a ba ma wani wanda ya fi shi ba ba yana nufin shi yanzu ya fi waccan ba saboda bawa Maryam alaiha salam waɗannan kayan marmari da kayan abinci wanda ba a samun su a daidai wannan lokaci zan kuma zan ba a bawa Zakariya ba ba yana nufin ta fi shi don daraja annabci tana gaba da darajar siddiqiyya darajar nubuwa tana gaba da darajar siddiqiyya ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين صديقي سنة زوا بايم بايم النبواني فما قاشي صديق أنا الله يباتا بنده ببا النبي با وانم بايلا نفن شواكم تافيشي بشي يسا اشكين صحبي لها قاشي وا وانا أنباش وانم فللا وانا أنباش وانم فللا أنبا سيدنا عمر وتفلل بابا أبو بكر با أنبا سيدنا علي وتفلل بابا عمر با to wannan ba shi yake nuna cewa wannan da aka bashi wannan falalar da ba a bama wancan ba yafi shi dan an bawa sayyidina Umar falalar muwafaqat in yayi abu yana dacewa to tare in yayi magana Allah subhanahu wataala ya sauka da alqur'ani ya goyi bayan sa ba a ce an sayyidina Abubakar yana da wannan ba wani lokaci ma zaka samu sayyidina Abubakar shi yana yin ma maganar da za ta saba wa abin da alqur'ani zai zo kamar asar al-badr wanda aka kama aikin badar shawarar da sayyidina Abubakar ya bayar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gamsu da ita aiki da ita Umar ya bada aka sinta alqur'ani sai ya sauka yayi muwafaka da Umar bai muwafaka da Abubakar wannan bayanin da cewa sayyidina Umar ya fi Abubakar saboda aka samu wata falala da wani zai yi ba tana nufin cewa yafi wanda bai samu wannan falalar ba wannan duk zamu fahimci wannan daga cikin wannan kissar haka nan daga cikin wannan kissar har ila yau zamu ga akwai wato mai yadda martani ga nasara ga masu cewa Isa dan Allah ne shi yasa sai Ubangiji subhanahu wataala sai ya dauko tushen annabi Isa din alaihi salam tun daga kakansa ya zamana yana da kaka namiji yana da kaka mace sannan aka yi magana haihuwar uwarsa mahaifiyarsa ga yadda aka haife ta sannan aka zo magana shi kuma haihuwarsa wanda wannan yake nuna cewa ba dan Allah bane tun daga inda nasabarsa ta fito shine Isa dan Maryam ɗar Imran gashi yadda Ubangiji subhanahu wataala ya zana nasabarta to wannan raddi ne ga cewa ga masu cewa Isa dan Allah ne saboda haka a cikin wannan kissa har ila yau zamu iya fahimtar cewa Allah subhanahu wataala yana ba da arzikin sa ga wanda ya ga dama kokarinka da kazar-kazar dinka da himmarka ba shine kawai zai sa Allah ya baka arziki kana iya yin kokarin Ubangiji sai wannan kalai zama kuma bai riga ya yanka maka wannan arziki ba za ka same shi ba kafin kowa kazar-kazar kafin kowa shigi da fici abinda duk bai zama rabanka ba za ka same shi ba in kuma abu ya zama rabanka to sai ka ga dan wahala da za ka yi kadanci sai Allah ya baka kai sai ya baka ma ta inda ba ka fito wato ta inda kai wahalar ba ta nan za ka samu ta inda ba kai wahalar ba ta nan za ka samu mai istiqlal sai ya Allah ya rizquhu min haythu la yahtasib wanda duk ya dogara wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda duk ya ji tsoron Allah zai azzata shi ya ja'alahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib zai sa masa mafita kuma ya azzata shi inda baya tsammani saboda ka Allah subhanahu wataala yana bada arzikin sa ga wanda ya ga dama ya fusu rizqa li bay yasha'u wa yaqdir yana ba mu wanda ya ga dama ya fada masa ya wato kunta ta mu wanda ya ga dama saboda ka tace inna Allah yarzuqu man yasha'u bayar hisab saboda ka arzikin bayi yana gudana ne bisa mashi'ar Allah gurgudan mashi'ar Allah inda mashi'ar Allah ta gudana anan ne arzikin bawa yake amma bawa ba zai iya kansa arziki ba in Allah subhanahu wataala bai ga damar ya yi masa ba. To da irin waɗannan suna nan da yawa waɗanda za mu iya fahimta da ƙarƙashin wannan kissa, Allah ya sa mu dace.
To abin yi su amin, Mala Allah ya saka alkhairi. Ki tambayar mu ta farko a yau tana cewa, wato yana tambaya akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, da yake cewa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Da yake cewa mala wannan ayar tana nufin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ne, ko kuma tana nufin wani abu ne daban.
To ayar min ayati rabbi ba min ba qara'a rabbahu ba yace wala qad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah subhanahu wataala ya ba da labarin Isra'i bin Mi'raji da ya da Annabi sallallahu alaihi wasallama a garin Isra'i bayan an je da shi Baitul Maqdis. Allah subhanahu wataala ya daga shi ya kai shi zuwa sama, inda har ya kai shi Sidratul Muntaha, inda Allah ya magana da shi. Allah subhanahu wataala ce ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a fa tumarunahu ala ma yara wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa id yakshi sidrata ma yakshi ma zaga al-basar wa ma baqa wala qad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Saboda Ubangiji subhanahu wataala ya bamu labarin cewa abinda Allah subhanahu wataala ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na ayoyi a cikin wannan tafiya, ayoyi ne manya-manya, ya ga abubuwa manya-manya waɗanda suka ƙara tabbatar masa matsayinsa a gurin Allah subhanahu wataala, kuma suka fito da girmansa a cikin mala'iku da sauran annabawa. Sai yasa ya ce min ayati rabbihi, saboda ba shi Ubangijin ya gani ba, kamar yadda aka tambaye shi ce har ra'aita rabbak, qala nurun anna ara, haske ne ta yaya zan ganshi. Saboda haka magana mafi inganci shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga haske, amma bai ga zatin Ubangiji ba azza wa jalla.
To sai shi wani ke jama'an mahaifin matarsa ne yake bin sa ba shi, to ya rasu shin kudin zai baiwa magada kenan?
Eh dai bashi ya ci, saboda haka zai biya bashi. Mahaifiyar matarsa ya ci ko
mahaifin matarsa
yana bin shi bashi ya rasu, zai kai magadarsa. Abu ne a fili wannan ai.
To ne ke cewa malam azkar na safe da yamma da ake yi, yadda take tana da jariri, shin yadda take haka za ta yi masa shi ma, ko kuma za ta canza ka kalmomin kasancewar shi namiji ne?
A'a, yaro jariri ba azkar din safe da yamma. Azkar din safe da yamma wadda ibada ce da wanda yake mukallafi shi yake, ko yaro karibi za ka ce azkar din safe da yamma, sai dai ka koya masa saboda in ya girma da abin ya rika yi, amma ba wai dan ya lizumce shi ba, ko wani abu wanda ake nema a wajensa, shi gairu mukallaf bare ko jariri. Saboda ba addu'a ce da ake so ta abin yanzu, kamar mun yi magana cewa mahaifiyar Maryam ta yi ma Maryam addu'a da zuriyarta ma wanda ba a haifa ba, inna uriduha bika wa zuriyata min ash-shaytanir rajim. Saboda kana iya musa addu'a uriduka wa zuriyataka min ash-shaytanir rajim, wannan ki masa irin wannan addu'ar, amma ki azkarus sabah azkarul masa, wannan naki ne ke ba nashi bane.
Sai shi kuma yace Allah malam me ya kamata mutum yayi domin cire tunanin duniya a cikin sallah?
Galibi idan mutum zai yi sallah, ana so na farko dai ya je inda babu abubuwan da su dauke masa hankali. Shi yasa ba a san ai sallah da wani hoto a gabanka, ko da wani zane a tare a gabanka, ko a jikinka, ko akan darrumar da kake yi sallah akan ta wanda zai ja hankalinka, ko irin waɗanda suke shigowa masallaci bayan su a da koyi wani rubuce-rubuce a rigarsa, zo shiga sahun gabanka kana bayansa ga wani rubutu nan kamar allo, ya ta ɗaukar hankalinka. Irin waɗannan yana da kyau in an gan su zo tsaya sauna sahun ƙarshe, ta yadda daga su ba kowa sai ka tanga. Saboda in da zarar suna cikin sahu, to wani yana bayansu, in an yi wani rubutu idansa yana kaiwa kai, to za ka cewa zuciyarsa tana yin can, yana ƙoƙarin ya fuzgi abin da aka rubuta a ciki. Shi yasa ba ya dacewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin abin nan ɗinsa rigarsa akwai zane, yana gama ya cire ta ce a je a kawo masa wata, wannan zananta yana neman ya shagaltar da shi, zane kawai bare kuma rubutu, wanda ƙwararra an rubuta sunayen wasu abubuwa, ko an rubuta wani karin magana ko wani abu gaba da wannan. To mutum ya yi sallah inda babu wani abin da zai ɗaukar masa hankali, sannan kuma ya riƙa halarto ma'anonin abin da yake karantawa. Galibi karatu ake bama da karatun da muke yi da zikirin da muke a cikin sallah, ba ma halarto ma'anoninsu. In kana halarto da ma'anonin, wani zai ƙara maka nutsuwa. Kana karatun Alƙur'ani, kana hararo ma'anar ayoyin da kake karantawa, wannan zai nuna maka mahimmancin sanin ma'anonin ayoyin Alƙur'ani, don kasancewa ga abin da kake karanta, ga abin da kake faɗa. Wannan tunani cikin abin da kake karantawa shi ma yana ƙara maka nutsuwa, ya sa zuciyar ka gaba ɗaya ta koma ga Allah subhanahu wataala, yayin da yanzu baka fahimtar komai duɗum kake baka jin komai, to dole ne kuma ka ta tafi wani guri can ta yi ta wasu tunanin wasu abubuwa, da zamana kana fahimtar abinda kake karantawa, ko in mamu ne kana fahimtar abinda liman yake karantawa, kana ji kana tadabburi, wannan shi ma yana taimakawa wajen ƙara samun khushu'i a cikin sallah.
To tambaya ta ga malam tana cewa yaya matsayin bular hanci da mata suke yi, shin shi ma ya shiga cikin tagyiru khalqillah?
Ba wani tagyiru khalqillah, bular hanci dai yake da bular kunni, wacce mata suna huda kunni tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita lokacin da ya je yana cewa su bada sadaka, su yi sadaka bayan an gama sallar idi, yana cewa su yi sadaka domin yawancinsu ya ga yawancinsu a wuta, ya ga yawancin waɗanda suke wuta mata ne. Mai ruwa yake cewa su karka fitar da abin wuyansu da 'yan kunnayensu, kaga ya nuna cewa suna sa ɗan kunni. To da sa ka huda ɗan kunni wani abu ne wanda daɗaɗɗe ne, to ba dan kuma saboda abu ne na kwalliya ita kuma mace daman da wannan aka santa, kuma yadda alqur'ani ya nuna afa man yunashshau fil hilyati wa fil khisami, yanzu wanda ake tashin sa cikin ado, wato yake tasowa cikin ado, saboda mace tana tasowa cikin ado da kyalekyale, haka yana daga cikin kamalar adam da ta shine wannan huda hancin da take yi. Saboda idan al'ada ta gudana ta sa hukumar abu ta huda hancin ta baya ba mace canza komai na halitta ta ba ado kawai take.
Sai shi kuma ne ke cewa Abdullahi dan Umar hadisin da ya kawo na harbi da danko cewa babu alkhairi a cikinsa, shin ya inganta? Yana son ƙarin bayani.
Ba Abdullahi dan Umar ba ne, Abdullahi ibn Muzaffal ne, hadisi yana cikin Sahih Bukhari, wanda ya ga wani mutum ya zif al-khazfu, shi ne mutum ya saka tsakuwa tsakanin babban ɗaya tsansa da manuniya ya tsallata, shi ne al-khazfu. To daga ciki harbi da danko zai iya zama a ciki, domin abinda ake cewa a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana yake cewa la yasiru saidan la yusadu bihi saidu wala yunkiu aduwan, ba zai maka farauta ba wani abin da aka dalla, ba zai maka farauta wata dabba ba, kuma sannan ba zai jima wani abokin gaba rauni ba, sai dai ya karya haƙori ko ya abin ya tsayar da ido, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To kaga danko kusan haka ne, danko ba ka farauta da shi ka kamo zomo ba, ko ka kamo gada, ko ka kama barewa, ko wani naman daji ƙarƙari, abin da za ka iya harba da shi ne tsuntsu, shi ba ɗan tsuntsun ƙarami, manyan tsuntsaye ba lallai danko ya amfani ba, amma kuma za ka iya harbawa ka cire wani ido da shi, ko ya same shi a baki ya karya masa haƙori, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To wannan shine hadisin da yazo, hadisin Abdullahi ibn Affan, har ma shi mutumin yace ba zai bari idan ya gaya masa wannan sai kuma ganin shi yana yi, sai ya ce to ba zan yi maka magana ba har zuwa lokaci kaza da kaza da kaza. Wannan hadisin ne sahihi, yana cikin Sahih Bukhari, hadisin Abdullahi ibn Affan.
Sai shi kuma wanda yake cewa malam mutum ne ya biya kuɗin aure, sai kuma matsala ta biyo baya sai ya ce ya fasa, su kuma iyayen budurwar tasu suka ce ba za su bayar da kuɗin ba, sai an ɗaura wannan aure, suka sa ranar ta zuwa kai auren ba tare da waliyansa ba. Shi shine malam yake tambayar menene matsayin wannan aure.
To ai aure baya yiwuwa sai da miji da mata, ga matar da za a aura ga mijin da zai aure ta, amma yanzu shi ya janye sauraka da waye ya karba auren, shi ne zai karba auren, ko wanda ya wakilta. To bai shi bai je ya karba ba, ko bai wakilta kowa ba, sauraka ba ai aure ba, sauraka ba maganar an yi aure shi, ko da an ambace shi tunda shi ba shi ya ce ya wakilta mutumin ba, sauraka wannan aure bai dauru ba. Shi yasa yana da kyau a rika kula, wani lokaci in ka zo daurin aure zaka samu cewa wakilin ango bai zo ba, ko ya makara, sai kawai a nuna wani a cikin karɓan masa, ba haka yake ba, dole sai in ya wakilta ka sannan zaka karɓa, ko wakilin sai ya wakilta ka, amma kawai haka kawai a nuna ka a cikin karɓan masa. Yana yiwuwa watakila wani abu ya faru ya janye mutum ɗaura aure, kamar yanzu irin wannan ku wurin kun zazzauna ba kusan komai ba, saboda ka an kira wani an ce kai zo ka karɓa masa, ame kamar waliyi ne na mace ba waliyin ta bai zo ba babu magana kawai a ce kai zaman mata wali wanda zai iya wannan shine wanda yake da haƙƙi ya mata waliccin kamar ubanta ko wani babban wanta yace to na nada ka kai mata waliccin amma haka kawai wani a gurin saboda ko an ga shi da tije ne ko ko a aminin mahaifinta ne kawai ce shikenan ka zama waliyin ta ba zai yi ba to haka shi ba wakilin ango al'asulu shine ango yazo ya karba da harkansa to in ango ba zai iya zuwa ba saboda wata al'ada kila da zai ji kunya to wakilin da ya tura ya karba masa amma in babu wakilci ba a karbar auren mutum sau aka kula cewa an zo ɗaurin aure wakilin ango bai zo ba kada kawai a ce ina abokinsa kawai kira abokinsa ko kula babu a kansa kawai a ce kai karban masa shi kina yi shi ga karban masa wannan ba ɗaurin aure bai yi ba saboda haka wannan ba aure aka yi ba
to ne ka ce assalamu alaikum malam wanne ne ya fi wajen shafar kai da kunni yayin alwala shin sabunta ruwa ne ko kuma yi da ruwa ɗaya
kai da kunni gaba ɗaya ce da misali sai ce al'udunani min ar-ras to kunnuwa biyu daga kai suke shi yasa aka ambaci kai ma ba a faɗi shafar su ba saboda sun shiga cikin shafar kai da Allah ya faɗi wa musa hubi ru'usikum kunne ya shigo ciki ya suka mai da annabi al'udunani min ar-ras kuma abinda ya tabbata cikin sahihaini shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafar kansa da kunnensa da iba wato iba daya yana garfa guda daya iba guda da kamfata daya da ita yake shafar kai ya shafi kunne wannan shine ingantacce amma ruwa da ta zo cewa yana iba wa kunnensa wani ruwa ghairu fadli yadayhi wannan hadisin
to sai Ibrahim Abdul of Corona shi kuma yake cewa mallam wanda ya shafa akan takalmi ko safa wajen alwala sannan kuma ya kire takalmi ko safar lokacin da zai yi sallah kuma ya shafa akan shin menene hukuncin hakan
babu komai cire takalmi ko shafa ko safa ba suna nan alwala takari ba sai dai kawai duk sanda zai sake yin shafa akan su sai ya sake yin alwala cikakkiya ba zai kuma zo ya mayar da su ba sannan kuma ya zo ya shafa akan su in dai har riga cire su shikenan wannan shafar ta zo ƙarshe amma ba alwala shi ta kare ba damar ya sake yin safa akan su ba za ta samu sai ya yi alwala ya kuma sa su da alwala amma alwala sa ba ta kare ba kamar mutum ne ya yi alwala ya je ya yi masa kwalkwabo a aske masa kansa kaga ya yi shafa akan gashin sa kuma ya aske gashin ya ba ce alwala sa ta kare ba ka taba ji a cikin abubuwan da suke warware alwala ba an ce kwalkwabo saboda haka dan mutum ya yi alwala sannan wani bangare ya tashi daga jikinsa misali mutum ne ya alwala Allah ya kiyaye sai ya hatsari sai hannunsa ya guntule wannan guntule hannun ba ta karya masa alwala ce to a yanzu ba hannun shi kuma a jikinsa ya alwala saboda ka alwala sa za ka da ya cire safa ko ya cire kuffinsa wannan baya warware alwala sa tana zai iya yin sallah
to sai saƙon Samani M Kabiru shi kuma yake cewa ya yi wa wani laifi ne amma shi wanda ya laifin bai sani ba kuma suna makaranta da shi da suka tashi raguwa sai ke ce masa to ya yafe masa abin da laifin da ya masa to shi sai wancan din ya ce ya yafe to shi ne ke tambaya mallam har da wannan laifin da bai sani ba kenan
laifi iri biyu ne akwai laifin da wasu haƙoƙi ne na shi ya rike masa to wannan dole sai ya bar masa da haƙoƙinsa wato misali wasu kudade ne misali aka ce gashi ka kai masa nashi sai ka ce bai sani ba saboda ka sai daga baya kake so ka ce ya yafe maka amma bai san cewa kudin sa ka ci ba wannan ba zai yafe ba ta yi ba amma akwai wani laifi watakila ko ya je ya gulmasa ya faɗi wasu maganganu marasa daɗi a kansa daga baya yana nadama to dan ya yi neman yafiyarsa a irin wannan ba sharadi bane sai ya gaya masa cewa na yi gulmarka ko na yi kaza abinda dai kawai ake da bukata a wajensa shine ya je gurin da ya bata shi ya kokarin gyara shi in ya yi wasu maganganu a kansa marasa kyau to ya dawo ya yi kyawawan maganganu a kansa dai da za su shafe na farko amma ba sharadi bane sai ya je wajen wancan ya gaya masa ba kamar yadda wasu ke cewa in mutum ya yi giba ba in ya tashi tuba sai ya je ya samu wanda ya giba abinsa ya ce shi to wata rana mun haɗu a wuri kaza na zazzage ka na ce kana da kaza ba ka da kaza sai ya faɗa ka wurin wannan ba gyarawa ba ne ɓara ɓatawa ne watakila suna zaman lafiya daga lokacin shikenan sun zama gaba tare ba ta kaga shi musulunci ba zai kawo abin da maimakon a gyara ya kawo barna wacce take ba san lokacin wato gushewar ta ba saboda kai haƙƙi iri biyu ne laifi iri biyu ne idan laifin da ya shafi haƙƙi ne madiya yana da wasu kudaden sa ko ya daukan masa wani abu bai sani ba ya zaci sacewa akai alhalin shi ya dauke to bai cewa kawai ka yafe mu ya zama kuma abin da ya dauke din nan ya ci banza dole ya da masa da kayansa ta hanyar da yake ganin kayan nan haƙƙin nan zai koma wajen sa
to sai ni sakon nan da take cewa malam matar da bata samu damar yin azumin watan Ramadan ba misali ne saboda ciki da ba za ta iya yi ba sai ta ciyar amma kuma ciyarwar sai take baiwa matashi kuma almajiri ko abu da baki ne kawai take bashi shin wannan ciyarwar ta ta yi kuma wanda ake ba wa din yayi
dama abin da ake bukata shine a kullun ta ba wa mutum daya abincin da zai ci koshi saboda idan tana ba almajirin abin da zai ci koshi a kullun shikenan ta yi ba wai ana nufin ya zama na yini guda ba ba na ci daya ba ana nufin ta bashi na safe ta bashi na dare na rana ta bashi na dama ko ta bashi na bude baki ta bashi na sahur ba in ta bashi na bude baki kuma za abinci ne ba wai kawai ta bashi ruwa da kunu da dabino ba ta ce ta bashi a'a ta bashi abinci sosai yadda in yayi bude baki ya zauna ya ce ko shi to shikenan wannan zai zama abu kofin azumin ta
to sai ji kone ke cewa malam ya tashi da janaba kuma lokacin sanyi gashi idan ya taba ruwa zai iya samun cutuwa sai ya bari har sai da gari ya waye wajen karfe 9 sannan yayi sallah to shine ke tambayar malam matsayin sallar sa kuma ina son bayani game da yadda ake wato taimama ta janaba
to kuskure ne mutum ya bar sallah a lokacin da ya fita dan yana da janaba ko dan ya rasa ruwa ita sallah inda har lokacin ta yayi mutum yana cikin hayyacin sa yana cikin hankalin sa ba kuma matafi bane da aka bashi damar ya iya jan wata sallah zuwa wata to wajibi ne tashi wannan sallah a dukkan yanayin da ya samu kansa ko a dukkan yanayin da zai iya ba dauke masa sallah ba dan yana da janaba ba zai iya taba ruwa ba yana damar ya taimama yana da janaba ba zai iya taba ruwa ba kuma ba yana abinda zai dafa ruwa ko in yace zai dafa ruwan lokaci zai fita akwai bambanci tsakanin fitar lokaci da rasa jami'i wasu sai in suka tsaya dafa ruwa za a gama sallah a masallaci ba su samu jami'i ba wannan ba zai halatta maka yin taimama ba ka dafa ruwan ka yi taimama sai dai idan ya kasance kafin ka dafa ruwan sai ka je ka nemo abin dafa ruwan ka yi kaza rana kuma za ta iya hudowa kafin wannan abu ya samu to a nan ne aka baka dama ka yi taimama saboda ka shi yanzu wannan idan har yana da uzurin da zai sa ya fasa yin wanka kuma ba shi da abin da zai dafa ruwa to abin da yake kansa shine ya taimama ba ya zauna har rana ta yi ba saboda ka yayi abin da ba daidai ba saboda ka kai ya saki sallar sa ba ce za ta sai ya saki sallar ba sallar sa ta yi amma kuma nan gaba ya san cewa in dai har ya waye gari da jaraba a wajen a cikin sa ba zai iya amfani da ruwa ba saboda sanyi in yana da abin da zai dafa ruwan wajibi ne ya dafa ruwan nan ya yi wankan nan sannan ya yi sallah kada ya ce zai yi taimama alhalin yana da ikon dafa ruwa ko a dafa masa idan dafa ruwan zai kai shi zuwa ga fitar lokaci to wannan ya halatta ya taimama saboda kiyaye lokaci a kansa wajibi ne
to shi kina son karin bayani kan yadda ake taimama ta wankan janaba
ita wankan janaba bai da wani taimama ta tare ba yadda ka san taimama da yadda ake taimama zarbatu liwaji wal kafe da annabi ya faɗa mutum ya buga hannunsa a ƙasa ya shafi fuskar sai ya shafi tafukan abin da ya shafi tafukan hannunsa wannan shi ne abin da ya inganta a taimama ba shafar ba bugu biyu ba ne kamar yadda wasu ruwayoyi suka zo masu rauni ba kuma shafa ba ne daga yatsu daga farkon yatsu har zuwa gwiwar hannu wannan ma hadisai ne wanda suke masu rauni hadisin da ya tabbata sahihain shi ne isa Umar ibn Yasir tayammum darbatul wajhi wal kaffain tayammuma bugu ne da mutum ya buga hannunsa a ƙasa wannan bugu ɗaya din shi zai shafi fuskar sa shi zai shafi kuma tafin hannunsa
to sai a shi tishi kuma yace yana son karin bayani akan salloli na sallar azhar da al'asr da matafi duk bai yi su ba sai wajen faduwar rana ko magariba ya zo gida shin ya zai rama waɗannan sallolin
duk sallar da ta kama ka a halin tafiya wani abu ya hana ka kai ta har ka dawo gida idan ka dawo a cikin lokacinta lokacinta bai fita ba to za ka yi ta sallar mazaunin gida misali mutum sallar da asar ta kama shi a halin tafiya amma bai yi ta ba har ya dawo gida rana bata faɗi ba to kaga sallar da asar tana nan lokacinta bai fita ba to in ya zo zai yi sallar mazaunin gida ne haka a huɗu zai yi ba biyu ba amma sallar da ta fita lokacin ta ya fita yana halin tafiya kamar misali a zahar inda bai yi ba sai ya zo daidai lokacin la'asar a zahar ta fita la'asar ta shigo to a zahar zan zai rama ta ne saboda zai yi ta ne sallar matafi ita kuma wannan ta zama ta wadda lokacin ta bai fita ba zai yi ta zaman gida kamar sallar da ya bari yana zaman gida sai ya yi tafiya ta zaman masa kara'i wato rabuwa yana zaman gida sai ya yi tafiya in ya tashi yin ta zai yi ta sallar matafi ba mazaunin gida ne ba sallar matafi ba shi yanzu wannan yana cewa bai azhar da asar ba har sai da isha'i ta yi ko
gab da faduwar rana ya zo gida
to in dai rana bata fadu ba zai azhar cikakke zai la'asar sallar mazaunin gida zai azhar kasaru sannan zai la'asar sallar mazaunin gida raka'a
to malalla ya zaka alkari masu kallon mu duka da wannan muka kafashin shirin a wannan mako sai kuma za ku yi aiko mana da sakonin tambayoyi na ku ta hanyar da ake aikowa to lambobin waya na 0800 555 4443 da kuma 0818 986 6850 wato hanyar aiko da sakon text kenan sai kuma sakon WhatsApp akan 0703 360 4455 ko kuma ta adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma da ke dandalin sa zumunta na Facebook amma da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Wali Jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake samun dama domin amsa tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa lawan na katabna alayhim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما